Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari, sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Amina Bahara Aunar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 22 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. China ta ce an saki wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adanai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an saki mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa a yau ne uwar gidan shugaban Najeriya take karɓar bakuncin taron matan shugabannin ƙasashen Afirka. Haka kuma ƙasar jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniyar odar jiragen yaƙi da ƙasar Turkiya. Sai kuma ƙasar Kamaru, inda muryar Amurka ta saurari ƙorafe-ƙorafen ƙungiyoyin matasa, mata da maza. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ke aiko mana ta email, amma da farko sai a fara zama a fara da labaran duniya.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. Matakin da ya janyo cece-kuce, inda dubban mutane suka fantsama kan titina, inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi Turai. Yayin da suka waye gari da safiyar Litinin, ba za a bar mutane miliyan 8.9 na Austria su bar gidansu ba, sai don zuwa aiki, sayayya don abubuwan yau da kullum da motsa jiki. Al'ummar na Alpine kuma tana sanya dokar tilasta rigakafin COVID daga ranar 1 ga watan Fabrairu, inda ta bi sahun Vatican a matsayin wuraren da ke da irin wannan dokar a Turai. China ta ce an saki wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adanai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an saki mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar ƙasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarƙaƙiya, kuma babu wata dama da za a iya bada taimako a yayin da aka kai hari ko kuma aka sace mutane. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin ranar Lahadi, inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da 40, ciki har da matasa masu rawa. Shugaban 'yan sandan Waukesha, Dan Thompson, ya ce an tsare wani mutum da ake nema. An kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin Milwaukee. A halin yanzu, za mu iya tabbatar da cewa mutane biyar ne suka mutu, sannan sama da 40 suka jikkata, in ji hukumar 'yan sanda ta Waukesha a shafinta na Facebook. Mutane da yawa sun yi jigilar kansu zuwa asibitocin yankin.
Ina an jima kaɗan Amina da sake dawa da labarai. Kafin nan a yau ne aka buɗe taron yini guda na matan shugabannin ƙasashen Afirka kan zaman lafiya karo na 9, wanda uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta karɓi baƙunci. Ana sa ran taron zai samar da shawarwari kan zaman lafiya da magance rikice-rikice a faɗin nahiyar Afirka. Daga Abuja, wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton.
da take jawabi yayin karban manyan baki da suka samu halattar taron a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya. Hajiya Aisha Buhari ta bayyana muhimmancin aikin da ke gaban matan shugabannin Afirka wajen cimma manufar da aka assasa kungiyar akai na samar da kariya da takaita tashe-tashen hankula da kuma tallafi ga mabukata.
The objective of OFLAD, African Facilitated Peace Mission.
Tace muhimmin aikin da kungiyar matan shugabannin Afirka kan zaman lafiya ta sa a gaba ya bayyana irin aikin da ke gaban mu a matsayin mu na matan shugabanni. Don haka hada wannan taro ya zo akan lokaci kuma shaida ce da ke nuni cewa shugabancin da muke yi ya tabbatar da mu a matsayin jakadun mata da kuma nahiyar Afirka. An kafa kungiyar ne tun a shekarar 1997 da nufin samar da zaman lafiya da tunkarar hanyoyin rage rikice-rikice da nahiyar Afirka ke fuskanta karkashin jagorancin shugabar kungiyar ta farko uwar gidan marigayi Sani Abacha, wato Maryam Sani Abacha. Fatima Ma'ada Biyo, uwar gidan shugaban kasar Saliyo, ta jinjina wa Hajiya Aisha Buhari bisa namijin kokarin da ta yi na karban taron kungiyar. Tace aikin mu shine mu taimakawa ayyukan da mazajen mu ke yi na cika burukan su akan al'ummar su. Mun zo nan ne don mu tallafa mata bisa kiran mu da ta yi a matsayin mu na ƴan uwa. Hakan kuma ya kamata, don idan muna tare mun fi karfi, idan kuma muka rabu za mu samu matsala. Hajiya Mairo Almakura da ke zama mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa da ke bada shawara kan al'amuran kungiyar kasashen Afirka ta yi kari da cewa
an zabe Dr. Aisha Muhammadu Buhari a matsayin ita ce shugaban wannan kungiya na African First Ladies Peace Mission. Ita za ta gudanar da ayyukan kungiya na shekara, kuma aikin yana da mahimmanci wurin hada kan kasashen Afirka saboda zaman lafiya. Duk abin da ya faru ko na tashin hankali mata da yara su ya fi shafa, saboda haka kuma na tabbatar ita tana da kudirin ta taimaka ta kawo zaman lafiya ba a Afirka gaba daya ba, ma'ana a duniya gaba daya. Kuma wannan aiki insha Allah za a yaba da zaben da aka mata.
Shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana cewa muhimmancin wannan kungiya yana kan manufarta na cewa batun samar da zaman lafiya ya zama babban abu da ke shafar duk wani ci gaba a yankuna da dama a Afirka.
The importance of this assembly lies in the fact that peace has become an elusive subject that affects development in many regions.
Ayyukan ta'addanci da samar da gidi mai yawa ga talauci ba abun mamaki bane. Mata su ne waɗanda suka fi fuskantar tashin hankali a sanadiyar rashin zaman lafiya. Don haka a matsayin ku na mata, ina da tabbacin cewa kuna kan matsayi da za ku kawo zaman lafiya da kuma matakan da suka kamata.
Mothers, I give you are in better position to drive the processes of peace and actions where necessary.
Daga cikin matan shugabannin kasashen Afirka da suka samu halartar taron har da matan shugaban kasar Ghana, Liberia, Niger, Namibia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire da sauran wakilan sauran kasashen nahiyar Afirka. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ɗauke da labarai.
Belarus ba ta son arangama da Poland, amma tana son tarayyar Turai ta ɗauki bakin haure 2000 da suka makale akan iyakarta, in ji shugaban kasar Alexander Lukashenko a ranar Litinin, bayan da Warsaw ta yi gargaɗin cewa tashin hankali kan mutane da suka makale ɗin na iya ɓarkewa. Kungiyar tarayyar Turai ta zargi Belarus da shigo da dubban mutane daga gabas ta tsakiya tare da tura su cikin kasashen tarayyar Turai ta Poland, Lithuania da Latvia a matsayin martani ga takunkumin Turai. Minsk ta musanta haddasa rikicin. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya yi gargaɗi a ranar Lahadi cewa rikicin bakin hauren akan iyakar Belarus na iya zama babban matsala mafi muni, kuma jami'an tsaro kan iyakar Poland sun ce har yanzu sojojin Belarus suna jigilar bakin haure zuwa kan iyaka. Majalisar zaɓe ta Venezuela CNE ta ba wa jam'iyya mai mulki ta Socialist nasara a kujerun gwamnoni 20, kuma uku ga 'yan adawa a wata sanarwar farko da ta yi a ranar Litinin bayan zaɓukan ƙananan hukumomi da na shiya-shiya. Jim kaɗan bayan fitar da sakamakon farko, shugaba Nicolas Maduro ya yi murnar nasara da gwamnati ta samu. Nasarar tana da ban sha'awa, in ji Maduro, inda yake kewaye da magoya bayansa. Ya ƙara da cewa dole ne a yi bikin kyakkyawan nasarori. Sakamakon ya kasance koma baya ga jagororin ƴan adawa da suka dawo fagen yakin neman zaɓe bayan sun kauracewa zaben shugaban ƙasa a shekarar 2018 da na ƴan majalisa a shekarar 2020. Suna masu cewa zaben gaskiya ba zai yiwu ba saboda magudi da tada hankula da wasu ƴan daba masu biyayya ga Maduro suke yi.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin cimma yarjejeniyar odar jiragen yaki da motoci masu silke daga ƙasar Turkiya da nufin ƙarfafawa dakarun ƙasar gwiwa a yakin da suke kofsawa da ƴan ta'adda. Lamarin da masana sha'anin tsaro ke kallon sa tamkar wani cin gaban hulɗar Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanarwar da fadar shugaban ƙasar Nijar ta bayar a ƙarshen mako ta ce shugaba Muhammad Bazoum da takwaransa Recep Tayyip Erdogan sun tantauna ta waya akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi tafiyar al'amura a fannoni da dama. A fannin tsaro shugabannin biyu sun cimma wata yarjejeniyar cinikayya wacce a ƙarƙashin ta jamhuriyar Nijar za ta yi odar jirage marasa matuƙa samfarin Cibitu da wasu samfarin Irkutsk na horon soja haɗe da wasu motoci masu silke. Tsayyabu Lawan Sallauti SA mashawarci ne na musamman a fadar shugaban ƙasar Nijar.
Makamai ne wanda an yi amfani da su nan kawai da kilo 70 ko kilo 100 ana iya in an halin bindiga. Bindiga ta kai ma abin da ake son a cimma. To kaga makamai ne masu lizami waɗanda ke da ƙwarin aiki waɗanda za su kawo agogote ko wajen bani bango koko wajen tsakaninmu da Mali ko tsakaninmu da Burkina da an ce tir ga sunan ƴan ta'adda sun zo daga nan maya mai ana iya halibin su.
Wannan wani yunkuri ne da shugaban ƙasa ya dage a kansa don ganin an kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindigar da suka hana wa talakawa walwala a yankunan da ke fama da matsalar tsaro.
Diplomasiya ga wadda shugaban ƙasa Bazoum ke son ya kawa ita ce ta dogara a yi ta tsakanin mara ƙarfi da mara ƙarfi kudu da kudu. Kenan in kudu suna da makamai wanda suke iya saida mu kuma mu muna da waɗansu kawar dabbobi ko waɗansu harkoki wanda muke iya sarrafawa cikin harkar tsari na cooperation a yi shi. Muna iya sayan makamai gare su suna iya sayan dabbobi ko an su abinci gare mu.
A cewar tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa, samun haɗin kan ƙasar Turkiya don samar wa jami'an tsaro kayan aiki alheri ne ga jamhuriyar Nijar.
Kama ƙasar Turki. Lalle an kama yagiya mai ƙarfi an saki rubabba yagiya. In an ka matsa da hulɗa da wannan ƙasa za a samu ci gaba bisa ga harkokin da sun kaci mu to a ƙwarya. Kowa ya sani yau ƙasar Nijar sahiya ta Allah sai an sami mutuwar mutane ko sojoji ko har hulla saboda bala'i na 'yan ta'adda.
To koya masu sharhi ke kallon abin. Abdurrahman Alkasum masani ne a sha'anin tsaro.
Wannan yana nuna cikakken incin ƙasar wanda take da na tai hudda da wanda take so yajin abubuwan da take bukata ko na kayan aiki ko na horo ko na masaya husa a ko bayanai kusa matsalar da ta shahi ta tsaro.
Wannan yarjejeniyar cinikayyar kayan yaki ta tsakanin Nijar da Turkiya na zuwa ne a wani lokacin da al'umar jihar Rosso suka fitar da sanarwar ƙin amincewa da shirin girke dakarun Barkan a jihar ta Rosso mai makwabtaka da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma daga Nijar sai mu tsallaka kasar Kamaru inda kungiyoyin matasa mata da maza suka miƙa kukansu ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto a ziyarar aiki da yake gudanarwa a kasar. Muhammad Awar Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Ƙungiyoyin mata da maza sama da 14 ne suka kawo wa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Chaffa a wani farfadiya na musamman, inda suka yi wa babban bakon Lale marhabun da zuwansa ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma Benin Gaudare. Shi ma Alhaji Aliyu Mustapha ya yi musu yabo na musamman, kuma sun gabatar da kwatankwakinsu da kuma irin ayyukan da suke yi na ƙungiyoyi, musamman mata ɓangaren taimakon kai da kai da kuma gudunmawar da suke bukata ga al'umman duniya, musamman ma muryar Amurka ta VOA. Ga bayanin da suka yi daya bayan daya.
Na kuma kawo kukan wa taimaka ma mata a filin sana'a, ko dinki ko kuma informatik, ko kuma a taimaka ma yara masu tashi ko maza ko mata a sa su a filin, yanda za koya musu ko infirmiye haka, aikin asibiti ko kuma
wani
su ayyuka.
Matsala dai hali inda za ya matsa ma kamar lafiya kam, muna dan kokari akai, to karfi ne ba mu da shi hakan nan.
Matsalolin al'ada matasa masu ya dan ja baya, ko mun san mu ko kuna da hanyoyin da za ku dafa mana domin a gani yau matasa sun ci gaba. Yana jin labaru da harshen Hausa, muna ji muna gani musamman Hausawa an ci gaba da dama, amma namu kasan namu kuma abin yana nan a baya.
Suma masu amfani da harshen Faransanci sun tofa albarkacin bakin su, kuma sun nuna farin ciki ga wannan ziyara da shugaban sashen Hausan ya kawo, musamman a Benin Gaudare. Sannan kuma sun nemi sa wata waka ta musamman da harshen Faransanci na girmamawa. Suma sun miko tasu damar domin neman gudunmawarsu ga al'umman duniya, da kuma shi shugaban sashen Hausan na VOA muryar Amurka. Matasa ma ba basu a baya ba wajen ganin cewa suma sun yunkuro, cikin su akwai ɗalibai da kuma 'yan kasuwa da wani suma su ƙungiyoyi masu zaman kansu. Dukansu sun yi godiya kuma da miƙa wa Aliyu Mustapha bayanansu na ɓangaren da suke bukata.
Ya kamata a sanar da su a dinga taimakon mu idan muna jin cikin abamu dama, abamu iko da za mu binciken a faɗa mana me ba daidai ba, ko kuma a cikin tunanin mutum da Allah ya ba mu dama ko mun ci gaba karatu, kusan ta ina ne mafita wanda zai taimaki matasa, zai taimaki yayinmu, zai taimaki matan duka.
Kuma muna so ne kamar so yin a taimaka musu da lobin a kasashen wajen har yanda za su iya su fita su je su ƙara ilimi, ko kuma su fita su je su sanar da duniya.
Yaranmu na nan wanda suka yi karatu ɗaya, yaranmu na nan masu masana'antu biyu, mata na nan, duka kukan ɗaya ne, ne kukan ɗaya muka ce za mu iya mu yi kaman banki, bankin nan na kukan duka yara matasa waye. In mun doki kukan sunan ku za mu yi biyo ta wajen ku, mu ce gashi muna da yara kaza a kungiya kaza a ga misalan su a kaman masu neman su ɗayan jami'a masu karantarwa a ga matsalar da suke da shi, ya za mu yi a taimaka musu su je su ƙara karatu su ƙara ilimi kaman masana'antunmu na nama yau da kuka je. Amma ma muna so abin ta zama moderne, yaya za mu yi?
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awul Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo domin sauraron wannan shirin, ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba bukatar gaggawa da al'ummar yankin arewacin Najeriya ke da ita ga gwamnatoci a wannan lokacin, wanda bata wuce ɗaukar ƙwararren matakai a makarantun yankin ba, na nemo mafita mai ɗorewa a game da hare-hare da sace-sacen ɗalibai. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Halima Abdulrauf, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton na musamman da ta haɗa muna.
Wasu 'yan Najeriya daga jihohin Katsina, Kaduna, Bauchi, Zamfara da dai sauransu da matsalolin rashin tsaro tare da rufe makarantu ya shafa da suka halarci taron zauren murya Amurka sun buƙaci gwamnati ta sake nazari akan matakan da take ɗauka a game da yanayin da ake ciki musamman a yankin arewacin ƙasar don neman mafita mai ɗorewa. Malama Hassana Ayuba Miriga Tula, lauya kuma uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Bethel Baptist da aka sace a jihar Kaduna.
Na Bethel Baptist High School na Kaduna da aka sace su ran 5 ga watan 7 shekarar nan tayi kwana 49 a hannun kidnappers. Kafin nan aka soko ta, da aka soko ta dai jiki babu jini, kafafu da kukumbura duka ciwo-ciwo, don sun yi tafiya mai tsawo a cikin daji ba takalmi. To kuma babu isasshen abinci inda suka je, so sai ta samu lalurar rashin jini a jiki da aka soko ta, aka kwanta da ita asibiti. Gaskiya maganar tsaro a arewacin Najeriya, sai ba zan yace za su samu cikakken tsaro ba. Domin gaskiya yanzu tsaron mu ya rage a hannun Allah ne, ba gurin mutum kuma ba. Domin kullun ana bada muku dan kuɗi a gwamnatin tarayya saboda tsaro, amma kuma ba maganin tsaro. Domin in akwai tsaro, bas babu yanda za a yi a shiga cikin makaranta a kwashi yaya 121 a ce mutanen da suke tsaro basu ji ba, basu sani ba, har a kwashi yaran nan cikin daji a ce ba ku san inda dajin da suke ba. Sannan mu talakawa ma muna da namu, domin a cikin talakawa ne ake samun informant. Don lokacin da aka ce mu ada kuɗi za a kawo yaran nan, washe gari ai sun kidnap sun kira cewa ai ga abin da muka ji kun tarayya suka yi suka sani. Ai daga cikin mu talakawa ne, so mu ma talakawa muna da namu, mun ma sai mun gyara halayen mu kafin nan komai ya yi daidai.
Kowane matakai ne gwamnati ke ci gaba da dauka akan matsalolin sace-sacen yara da rufe makarantu. Dr. Yusuf Sani, babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kaduna, na da bayani.
Alal hakika ita kanta gwamnati hankalinta ya tashi akan wannan bala'i da yake faruwa a cikin al'umma, kuma akwai da yaushe tana tunanin ya za a yi a maganta waɗannan al'amura. Na farko dai ita gwamnatin jihar Kaduna ta yi taro na musamman da masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari. An zo na an yi tunani, an fitar da tsare-tsare na waɗannan abubuwan da ke faruwa. Mu kuma a namu ɓangare na ma'aikatan ilimi, mun yi ƙoƙari mun fitar da abubuwan da muka ga ya dace. Na farko dai abubuwan da muke tunani shi ne a ƙara tsaro a waɗannan makarantu. Na biyu kuma shi ne su kansu mutanen gari ma su ɗauki nasu su taimakawa gwamnati a kan cewa duk bayanan da ya kamata su bayar aka san bayar. Kuma wasu ma daga cikinsu sai daga ma sun samu na hannu, sun yarda su kansu su ma za su tallafa wa gwamnati a inda makarantun suke, wasu garurrukan kenan. Shi yasa za ki tare da da wasu local government da aka rarrafa makarantu, yanzu duk za ki ga an bubbuɗe makarantu, kuma alhamdulillah an samu sauki a ana karatu a waɗannan makarantu. Akwai haɗin gwiwa da aka yi wanda har yanzu ana cikin tsare-tsare ba a riga an gama ba, tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jihohi. Akwai abin da ake ce ma security, safety and violence free schools. Wannan abu tun daga sama ake so ta ɗauko har ƙasa.
Shi ma Abdulmanafi Usman daga jihar Zamfara ya tofa albarkacin bakinsa kan yanayin da ake ciki.
Matsaloli na kidnapping da yake faruwa ga 'ya'yanmu da ke makarantu daban-daban. So kuma wannan ya haddasa gwamnatoci na jihohi daga ɓangaren Najeriya maso yamma suna ɗaukan matakai na rufe makarantu. Matakan kusan sun zama masu dole ne ba tare da tsayawa ko da akwai illar da matakan suke haddasawa. Ni kira da nake so in yi ga ita gwamnatin tarayya, domin ita ce uwa uba. Idan su gwamnatin jihohi dole ta tirsasa musu na babu yanda za su yi, sai sun rufe makarantu ta sanadiyar wannan illa da take faruwa. Ita kuma gwamnatin tarayya da haƙƙin tsaron yara ta wayanta, ina so in yi mata tuni akan illolin da shi rufe makarantun yake haddasawa. Ko ba komi, idan aka ce yara suna zaune gida, akwai gurɓata ta tarbiyya tun daga abin da ya kama ga wanda ya shafi 'ya'ya mata, ana samun yawaita fyaɗe, ana samun yawaita shaye-shaye, sannan kuma shi ya girma suke yi, shi rashin ilimin ƙara shiga su yake yi.
Comrade Saidu Sambukafta, shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya daga jihar Bauchi, na da nasa bayani.
Ba a taɓa samun wata duniya ko wata ƙasa da ake hana yara karatu ko ɗalibai karatu ba ake ɗiban 'ya'ya a makaranta. Yanzu ɗalibai a arewacin Najeriya ya zamo ledan fiwata akan layi, ya fi su daraja. Haka kuma iyaye sun shiga firgici, yara sun shiga firgici. Tun ana ɗiban yara ana dawa da su da rai, yanzu an fara kai matakin ana kashewa. An kai matakin tun ba a ɗiban ƙananun yara, yanzu an kai matakin ana ɗiban ƙananu 'yan ƙasa da shekara 10, wanda duk duniya ba a yin irin wannan abu. Kuma akwai ma'aikatan ilimi a ƙasar nan. mu a matsayin mu na wanda muke kula da sashen ilimi a arewacin Najeriya, babu wata mataki da muka ga bangaren ilimi na kasar nan suka dauka wanda zai kwantar wa al'umma arewacin Najeriya hankali mu su gane cewa za a taimake a yanzu. A kowanne ma'aikata akwai shiri na gaggawa da ma'aikata ta kan yi idan abu ya nemi lalacewa. Da haka wannan bangaren ilimi yana bukatan kwarewa ne sosai. Wannan yanki da ya fada ya kamata harkan ilimi kashi 80 ya karkato arewacin Najeriya domin mun shiga halin haulayi. Shekara 12 tun 2009 aka fara ishin Boko Haram har yi a aiki wa'annan abu aka kawo haka. Yanzu tsagazantan ɗiban yaran na shekara 3 zuwa 4 shine kazantan ɗiban dalibai. Yanzu wasu yaran sun samu kaman wani tabuwan hankali ne saboda ganin abinda aka yi musu ba sa mantawa. Amma babu wata mataki a Najeriya yanzu wanda bangaren ilimi suka dauka wanda yake nuna mana cewa za a yi aiki, za a gyara wannan sashen. Ya zamanto cewa yara sun samu ingantaccen ilimi. Kin sani duk al'umman ta Ginu babu ilimi. Wallahi ta zama raunaniyar al'umma. Kowanne fanni yake da ilimi. Amma za a ce yaran arewacin Najeriya zauna babu wani matakin da dauka saboda haka mu muna karuwantan gwamnati musamman ma'aikatan ilimi domin ita gwamnatin Najeriya ta bata hakkin kulawa da ilimi. Saboda haka ya zama musu dole, ya zama minista dole, ya zama mu komishinonin ilimi na jahohi dole, ya zama mu kowanne bangaren ilimi da aka ajiye domin kulawa ilimi dole su waiwayo arewacin Najeriya. Saga halin da muke ciki.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Baki daya a madadin abokiyar aikin tamu Halima Abdulrauf da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham, ni kuwa madugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa kai kokari
a gaire Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma su roƙi ki aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace muna tur da Allah wadai bisa aika-aikar da 'yan bindiga suka aikata a hanyar Kaduna zuwa Abuja a jiya, inda har suka kashe tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara. Hakika wannan abin zubar da hawaye ne matuƙa, kuma hakan yana nuna cewa a ƙasar tamu Najeriya dai yanzu kowa bai tsira ba kenan. Allah ya kyauta. Shi kuma Aliyu Muhammad ɗan Fulani maradawa jihar Zamfara cewa yayi salam VOA Hausa. Kai jama'a al'ummar jihar Zamfara, muna tsaka mai wuya daga kashewa sai sacewa. Shin idan aka ci gaba da tafiya a hakan, to ina makomar mu? Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan kisan kiyashi da ake yi a jihar mu ta Zamfara. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa. A kullum ba za mu gaji da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba akan ya kawo mana ƙarshen waɗannan miyagun bayan nashi da suka hana al'umma arewacin Najeriya bacci da ido biyu. Kullum matsalar tsaro da tashin gwauran zabi da kayan abinci da sauran kayan masarufi ke yi a ƙasar, abin sai ƙara hauhawa suke yi. Ya Allah mun tuba, ka kawo mana ƙarshen waɗannan masifan domin mun tabbatar babu abin da ya fi ƙarfinka. Sako daga Haruna Boda in Kayibo, ƙaramar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Daga nan sai wasiƙar Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban Najeriya, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na tallafawa jihohi da tsabar kuɗi naira biliyan 18 ga kowace jiha, hakan abin farin ciki ne matuƙa. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, ya kamata gwamnati ta ɗau matakin sa ido akan yadda gwamnonin za su kashe kuɗin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi shawarar da asusun ba da lamuni na duniya na IMF ya ba gwamnatin Najeriya na cire tallafin man fetur da na wutar lantarki bai yi mana daɗi ba ko kaɗan, ganin irin mawuyacin halin da talakawa suke ciki. Da fatan gwamnati za ta yi watsi da shawarar. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri.
Madalla, donon ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaici.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. Matakin da ya janyo cece-kuce, inda dubban mutane suka fantsama kan titina, inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don daƙile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi Turai. China ta ce an sace wasu 'yan kasar ta biyar daga wani wurin aikin hakar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin kasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da kasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga daukacin jama'ar kasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri.
Masu raro, a nan ne ka kashin shirin namu na yanzu, sai kuma shirin manajar mu sai karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Za ku ma izirta kan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a direction mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu madadin Amina Bahar Auna ta yi gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa ku dace cikin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.